نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce da ke daidai da 1 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar da 15 daga cikin jeren gye karatutukan littafin fiqh usira na ainihin babban malami professor Zaid ibn Abdul Karim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi idan ban manta ba malamin ya kawo mana tarihin daukar da Halimatu Sa'adiyya cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta tafi da shi domin ta shayar da shi da kuma di yadda aka yi ma tun farkon lokacin kullayar jejeniyar cewa ta nemi da ne mai galihu wanda yake da uba wanda yake da wadata hannu da shuni sannan ta dauka da bata samu ba sai ta dawo ta dauki Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a halin ita tana ganin kaskanci ne dai kawai da rashin wanda ya dace Allahu akbar ashe ta dauki wanda yafi kowa dacewa duniya da lahira ashe wannan daukar da ta shine babbar darajar da za ta daukake ta ita kanta sunanta ya wanzu da wanzuwar wannan ainihin addini na musulunci Malam ya kawo mana daga cikin hikimomin da yasa ake diban yaya daga birane irin na Makka ake kai su kauyuka samar da kyakkyawar lafiya ta jiki da kuma samar da gogewa a cikin harshen Larabci bayan mun tattauna wannan malam ya fitar mana daga cikin fikimin da muke iya samu na koyan harshen Larabci da kuma bayanai da malam ya fara akan irin yadda makiyan mu suke ganin cewa harshen Larabci na da matukar hadari gare su domin na daga cikin hanyar da zai hade kan musulmi sai malam yace wa inna al-lughata al-arabiyya hiya ihda raka'izi thalathin yahtammu biha al-a'da'u fi hujumihim 'ala al-islam lalle harshen larabci na daya daga cikin cibiyoyi guda uku wadanda makiya suka bada muhimmanci game da kai farmaki akan su waɗannan abubuwa guda uku waɗannan cibiyoyi guda uku waɗanda makiyanmu suke bada muhimmancin kai musu farmaki sune Al-Qur'an al-Karim Al-Qur'ani mai girma kullum makiyanmu suna ainihin kokarin su ga sun kai hari zuwa ga Al-Qur'ani mai girma yayin da suka tabbatar da cewa ba za su iya cutar da Al-Qur'ani ta hanyar ƙara shi ko ragewa ba domin asalin musulmi ba sun dogara wajen wannan alqur'ani ne da qur'ani da ke rubuce ba sun dogara ne da abin da alaran nomi suka haddace domin asali dama daga abin da aka haddace ne aka rubuta din dan haka har yanzu musulmi ba sun dogara da qur'ane da ke rubuce ne a takaddu a matsayin yau in Allah lalata su to musulmi sun rasa qur'ani ba a'a musulmi dama sun dogara da qur'ani ne wanda yake haddace aka wannan harkar da suka ga cewa za ta yi musu wahala wajen samar da rudani ga Qur'ani to shine sai su ta rubuce suna kawo shubuhohi game da ainihin Al-Qur'ani misali kusan shekaru 10 da suka wuce suka ainihin rubuta akan America Online shine www.aol.com suna cewa suna amsawa Allah kalubalen da ya je ho musu da cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin in kuna tantama game da wahayin da muka sauka wa bawu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ku zo da wani abu na daga misali irin shi sannan sai ku yi da'awar waye zai tsaya muku domin shi Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne garanton shi Allah ne ya tsaya mai Allah ne ya lamince mai ku kuma in ku kawo na ku sai ku faɗi waye zai lamince muku Allah ya ce to ku marmaza ku yi haka a yanzu domin in har ba ku yi haka ba a yanzu fau ba za ku taba yin haka ba abin da ya dace ku ji tsoron Allah ku kiyaye wuta wadda Allah madaukakin sarki ya tattalinta ga kafirai sai suka ce lallai ga amsar kalubalen nan bayan shekara 1400 da wani abu suka kirkiro wasu surori na ƙarya suka sa musu suratul tajassut suratul muslimuna suratu kaza suka kirkiro surori kamar surori guda 8 to yanzu abin ya wuce nan inda sun samar da cikakken Qur'ani ne wanda waɗannan din na daga cikin surorin wannan Qur'ani, sai suka samu shi Al-Furqanul Haqq, Qur'anin gaskiya, wanda Muhammad ya zo da shi wai na ƙarya ne. To a ciki ma abin da ke ciki sai zage-zage. Shin sa kullum in ana cewa Kiristoci da Yahudawa su a wa'azinsu ba sa zage-zage, ni ba na fahimtar wannan magana. Wa'azinsu na gidajen rediyo ne suke yaudara, amma akwai wanda ya fi bayyana rashin kunya da zagin addinin Musulunci irin Kirista da Yahudi? Babu. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kasar, duk sanda aka zauna lafiya sai wani Kirista sai ya zagi Musulunci, sai ya zagi Alkur'ani. To ina magana iya zamantakewa tare da ake cewa Kiristoci sun fi haƙuri, Kiristoci sun fi zaman lafiya? To kullum wannan Alkur'ani shi ne abin da suke hari. Na daga cikin ruɗanin da suke kawowa dangane da al'amarin Qur'ani, jama'a sai su dubi inda aka fi ko ina kula da karatun Alkur'ani, sai su haifar da fitina wadda za ta girbe mahaddata Alkur'ani. Haka ta faru shekara 30 da ta wuce 1980, rikicin bulunkutu na ainihin jihar Borno. Muhammadu Marwa mai tatsi ne, Kirista ne fa, ba musulmi ba ne? Ba musulmi ba ne. Muhammadu Marwa mai tatsi ne, Kirista ne ba musulmi ba ne? Reverend Father ne. Daukan shi musamman aka yi tun daga ainihin Kamaru ya zo don yi wannan aiki na ruɗa musulmi, da sunan kuma cewa Alkur'ani. Yau shekara 6 da ta wuce, wani ɗan uwan shi ya zo ya musulunta a wurinmu a Ayola. Ɗan uwan shi ne, in ma kai ka taɓa ganin Marwa mai tatsi ne, in ka gani sai ka ce shi ne, shi ma Reverend Father ne. Da ya zo ya musulunta a wannan lokaci ne yake bayanin duk ire-iren waɗannan makirci da waɗannan sharrori da makamantansu. Ba abin da ya ɓoye wa musulmi, ya ta kawo mana hotuna da document da sauransu. A yanzu haka idan ka je Center for Islamic Thought da ke ainihin Dola Adamawa, za su baka duk waɗannan bayanai da waɗannan documentation. Sannan ku dubi irin yadda aka kashe musulmi da masana Alkur'ani a wancan lokaci a Maiduguri a Kano. Wannan fitina sai ya zama gaba ɗaya kamar makarantar Alkur'ani kaɗai take bi. Sannan dubi rikicin Boko Haram da ya taso, manya-manyan Kiristoci ne, Reverend Fathers da manya-manyan kafiran arewa su ne suka ɗaure wa tafiyar gindi. Ku dubi matasan da ta girbe mana mahaddata Alkur'ani, za a samu shekara 20 nan gaba ba a sake samar da irinsu ba. A cikin kwana 7 aka yi mana wannan asarar. A yanzu haka jami'an tsaro har yanzu suna nan rike da wani Reverend Father daga Michika ta jihar Adamawa, wanda yake da hannu dumu-dumu kai tsaye da wannan ainihin harkar. To ya aka yi? Reverend Father yake taimakawa da'awar da za ta kafa gwamnatin Musulunci. Ka taɓa jin haka? To lallai akwai abin tunani. To kullum duk abin da zai kawo ruɗani game da Alkur'ani abin da suke yi kenan. Dan girman Allah, wacce fa'ida ce ɗan Adam, ba wai musulmi ko Kirista ba, wacce fa'ida ɗan Adam zai samu idan ya ɗauki Qur'ani ya katsa kashi da shi? Babu wata fa'ida. Akwai wata fa'ida ne ta kashin ya fi goguwa idan ya goge kashi da Alkur'ani fiye da in ya goge da toilet paper ko kuma ya goge da ainihin jarida? Amma ka dubi abin da Gideon ya yi a Kano. Ya aje Alkur'ani izin shi 60 a cikin banɗaki, ya mai da shi shi ne toilet roll. Da aka gano shi, aka yaudari musulmi, aka kama shi, aka je aka aje shi a kurkukun gauran dutse. A dan matasa suka bi dare suka je suka datse kan shi. Me biyo baya, sakamakon shi an kashe wa musulmi matasa sun fi 100. Shi kuma me ya zama? Daga baya ya tsallake. An so a tsallakar da shi ne, daga baya ya tafi ya tsalle ya koma ƙasarsu, shi kenan ya zama Reverend Father. Abin da suke kenan. Ina 'yar jarida ko matar da ta zagi Annabi da Alkur'ani a cikin jaridar This Day yanzu Reverend Sister ce? Dama Kiristoci, in har za ka iya tsogalar musulmi ta hanyar jawo wani bala'i, ka zagi Annabi ko kai wani rubutu ko makamantan haka, bayan ɗan lokaci shi kenan sai ka zama Reverend Father. Akwai tasir insha Allah ta'ala daga cikin jerin ya kasusuwa Yusuf Ibrahim Bauchi, wanda za mu fito muku da su, wanda za a gani kullum matsala kenan ya za a tsogali musulmi. Na taɓa yin wata tafiya kudancin ƙasar nan, jama'a, ƙasar Inyamurai, amma sai muka bi ta ainihin Benin City, kwana ya kama mu kwana a wani hotel da tsakar dare sai suka tayi suka sa kada kade muka asibici kuma muka yi musu tsawa sai abiye ne mai zaman hayaniya mai hotel din yana da gida a bayan hotel din dan da ma galibi haka suke aku da yake hayaniya sai fito lafiya muka ce tafiya ce ce mana tafiya bacci da ni muka kama daki na mu kwanta kuma sun hana mu bacci da kada kade sai ce to za su kashe in Allah su shikenan sai ce ni na san Bahaushe baya tsogala fada yace duk inda kaje an yi fada da Bahaushe to an tsogale shi nace ya kai ka san haka yace kusan shekara shi 40 a Kano yace amma kullun sai a kira taro sai a ce ya za a tsogali musulmi ya za a tsogali musulmi yace wata rana sai na miƙe nace musu wai ku muna tsakiyar garin mutane wanda in suka kewaye mu za su yanka musu dafa naman musu cinye amma kullum muna cewa ya zamu mu tsogale su shi in muka tsogale su zamu iya kubuta mu tafi kasar mu lafiya kalau sai aka ce ni ban san mutunci ba yace aka ci mutunci na a taron a halin dattijani ne yace shine na sai da duk gidaje na da duk hotels ina da nake da su a sabon gari sai na dawo kasar mu nan nazo ne gida ne hotel ina na zauna wannan sheda mu da shi yake ga mana jama'a yana cewa kullun za a kira taro a ce yaya za a tsogali musulmi yaya za a tsogali musulmi kullun za a yi rubutu a ce kuma wannan abin nasu ina son ku gane plan ne ake bayan shekara 5 bayan shekara 4 bayan shekara 6 shi ne mafi yawa duk bayan shekara 1 2 3 na 4 za a rubuta za a zagi annabi a wata jarida local ko international ko a wata tasha ta website ko yanzu da ake cartoon da sauransu irin abubuwan da kasashen Denmark da sauransu ke yi to kullun ya kamata kenan mu kuma musulmi mu dubi ashe in har ya zama makiyan mu sun gane muhimmancin alqur'ani nan da matsayin shi a wurin mu to ya kamata mu ƙara bashi muhimmanci da matsayi wajen karanta shi karantar da shi aiki da shi haddace shi kwadaitar da mutane game da ainihin falalar shi saboda haka ainihin malam yake cewa waɗannan farmaki da suka bada muhimmanci suke kawo ga waɗannan fagage guda uku sune Al-Qur'an Al-Karim wal Ka'bata Al-Musharrafa da Ka'aba wadda take da ainihin daukaka wannan farmaki suke ainihin nufi ga Ka'aba ita kuma babban farmakin da yake damun su shine yaya za su su ga cewa musulmi sun daina taruwa a wannan wuri dan haka duk shekara kara kakabawa a kasar Saudi Arabia sharuda ake kokari take akan kai nasara akai amma kara kakaba mata ake misali shekarar da a wurin jifa yau shekara 4 kenan ko 3 shekara 4 a wurin jifa mutane wajen 300 da wani abu nan take suka rasu cikin mintuna 2 kawai sai ga kafirai suna cewa wannan taro taro ne na kisan kai dan haka dole a hana shi sai ka ce ba su suke son kashe musulmi ba to musulmi sun je sun taru sun kashe kansu da kansu a kasar su ba sai su handala ba kun fahimta amma sai suka ce dole a hana shi saboda suna cewa wannan taron wata rahabita ce islamiya wata mahada ce da musulmi suke haduwa suna taro suna hada kansu suna komawa kasashen su da shawarwari da nasihohi da aka yi musu gaskiya ne kuma domin in kana jin hudubobin limamin Arafa hudubobi ne waɗanda ke ɗauke da sako na duk abin da zai gyara duniya da lahirar musulmi to lallai ne dole ne mu gane muhimmancin Ka'aba jama'a kuma dole ne mu gane cewa wannan Ka'aba ita ce cibiyar duniya ita ce tsakiyar duniya tsakiyar da Allah yake hada musulmi duk shekara ya umarce su su je ko a kafa ne ko a kan raƙumi ne ko a kan menene amma dai su je me yasa sai ce liyashhadu manafi'a lahum dan su samu moriya dan su samu alheri dan su samu amfani ambaci sunan Allah idan kun gane wannan yanzu malaman kimiyya kafirai sun shiga wani rudani wanda sun rasa yadda za su yi domin a tsari na kimiyya da fasaha shine zaka yi tajarrudi ne zaka cire son zuciya ba za ka shiga harkar kimiyya da fasaha a matsayin kai ne goyen bayan addini kaza bane dan haka duk inda kaga ka'idar kimiyya da fasaha ta tabbatar da gaskiya za ka bi to me ya faru cikin binciken su jama'a sai suka gano ashe GMT kuskure ne da suka ainihin yi makin din shi inda suka yi makin din shi misali idan ka karanta geography ko kuma abubuwa na survey irin wannan za ka ga wannan layi layi na duniya wanda suke bi to inda suka sa tsakiyar duniya shine GMT ya hauro ta daidai kasar Ghana cewa yanzu kasar Ghana wani bangare nata ya zama yana daga cikin bangaren da za a yi makin a matsayin tsakiyar duniya dan haka sai ana kiyasi da agogon GMT sai kaje an ce kaza da agogon GMT to yanzu me agogon GMT ina so in muku kwatance a sauƙaƙe yanzu nan idan 11 na rana ne a Najeriya to yanzu a GMT karfe 10 na rana kenan to a tsari na ilimin harkar kimiyya da fasahar agogo to duk duniya ana gwada lissafin ta ne tana daukar lissafi ne daga tsakiyar duniya to sai suka gano ashe wannan binciken nasu kuskure ne kasar Makka ita ce asalin tsakiyar duniya wannan fa ba wai abinda Qur'ani ya fadi ne suka yadda ba a'a su ne da kansu garin binciken su suka je suka gano haka to sai suka ga wannan kuma makara ce a ce yanzu su kuskurantar da kansu akan binciken da suka ce sun yi fiye da shekara 100 sannan kuma in suka dawo gyara gyaran nan zai dawo ya makin kasar Makka sai suka ce kai ba za a yi wannan ba dan haka a ja baki a yi shiru dan haka yanzu duk wani wanda ya kware da harkar kimiyya da fasaha ta agogo yana da wannan masaniyar ya san ana tafe ne ba akan daidai ba saboda tsabar san zuciya yau da an gano cewa California ce ta daidai da tsakiyar duniya sai an yi wani celebration wanda duk tashoshin talbijin na duniya ba su dauki live ayi wannan bikin a gaya wa duniya amma da aka gano Makka ce an yi shiru kamfanin sawa kamfanin aljawal na kasar Saudi Arabia shi ya tayada waɗannan abubuwan lokacin har dai ta kai yanzu musulmi malaman kimiyya da fasaha sun saka waɗannan ainihin a cikin website na internet to amma me yake faruwa har yau basu haƙura da wannan bakar hasadar da suke mana akan zuwa aikin hajji ba dan haka duk shekara ku ji ba za a sanya wata harkar kwallon duniya ko hutu na duniya ko menene ba sai daidai lokacin aikin hajji wannan makirci ne duk shekara uku sai da muka yi taro akan haka daidai lokacin aikin hajji daidai lokacin ne za a ce lokacin ne na hutun duniya lokacin ne na kaza lokacin ne na kaza yadda duk jiragen sama za su karkata su tafi can saboda ƴan duniya da masu shakata da masu yawon kwalla da masu yawon gantali za su biya ko nawa ne hukumar jiragen sama ta ce dan haka za a ce zaka biya naira 500,000 aikin hajji kana ganin tayi tsada don aka ware kudin jirgin da ke ciki maiwa zai zama 180,000 ko 200,000 ko to a daidai lokacin South Africa kasar Africa ta kudu tana jiran wannan jirgin ya je zai tafiya daga South Africa zuwa ainihin kasar da take tafiyar awa biyu ce za a bada naira 500,000 to ga inda za a bada naira 500,000 a tafiyar awa biyu ga kuma inda a tafiyar awa biyu ai awa hudu za a bada naira 180,000 ina za su je dan haka sai su karkata su tafi can dan haka duk shekara sai an samu matsala game da ainihin tafiyar alhazai aikin hajji a Najeriya sai wani wanda yake masani ne a wurin wannan taro namu sai ce to ina mafita sai ce wallahi mafita kwaya daya ce ita ce zama muna da jiragen sama namu na kanmu duk waɗannan kamfanoni da kake jin ake kamfanin kaza zai yi kaza zuwa yake yayo haya in yayo haya sai zo ya manna sunan shi ko ya fentin sunan shi a jiki mun gama ya share mai musu da abun su to daidai lokacin da zai je dauko haya akan kowanne mutum ɗaya naira da 180,000 misali ga wani can yaje zai bada naira 400,000 sai a bashi ba za a bashi ba ko kuma a ce za a yi mishi zirga-zirga wajen tafiya wajen dawowa fa a ce a'a dan haka in aka zo dawowa sai ga kullun alhazan musu ne a cikin wahala iyakar mafitar kenan ya zama mu da kanmu mu mallaki jiragen sama namu na kanmu in ba haka ba wahala ba ta kare mu kuma wannan makirci ina fatar mun gane wannan da kyau to babban makircin da ina mai bakin cikin in faɗi wannan amma ya zama dole ne saboda mun zo munasaba ce akan haka yanzu ginin Zamzam wani dogon gini ne wanda suka sanya wasiyatu Abdulaziz King Abdulaziz Endowment wani dogon gini ne wanda yanzu yana ɗaya daga cikin gine-gine mafi tsawo a duniya hotel ne ana gina su ana bayar da su haya na shekara 25 da gwargwadon yadda gidan da kake so misali na taba zuwa na taya flat mai dakuna biyu da falo da kitchen da toilet da komai za a siyar maka shekara lease ake cewa wato ba siyarwa ce ta dindindin ba to bari mu fadi da Hausa yadda za a fi ganewa za a baka hayan shi a shekara 25 a wannan lokacin naira miliyan 50 na Najeriya yau shekara uku na je na taya to wani aboki na da bayan da muka je muka taya gaskiya saboda Allah da a yadda suka kwadaitar ko har mun yi zamu shawarci wasu wadanda muka san suna da hali su saya sai muka je muka bincike ta karkashin kasa sai muka ga tsabar yahudanci ne a cikin abin dan yahudawa su ne suke da kashi 80 bisa 100 na kudin da aka yi abin amma fa abin fa gashi ga Ka'aba tsallaken titi ne kawai asahar Ka'aba ne ma asahar Ka'aba dan in kana ciki ma zan kai sallah ka bi sallar Ka'aba duk malamai sun haɗu cewa cikin Ka'aba ne wurin saha ce farfajiyar Ka'aba ne ashe yahuda su suka kawo kashi 80 bisa 100 na kudin da aka yi wurin dan haka sai suka kawo wasu ka'idoji na yahudanci da naje ina karantawa sai ina cewa shi ma'aikacin amma waɗannan ka'idojin gashi sun saba ka'idojin musulunci kuma nan Makka ne kasar musulunci sai ya ce a to sai me waɗanda suka ba da kudin kuma su ba musulmi bane to yanzu kenan duk masarautar nan ta Makka duk kudin nan nasu ba su da dukiyar da za su yi wannan a suna da shi amma tura ne za su ce ba zai yi wuri irin wannan wanda za a samu alheri a ce kawai mutum ɗaya ne ko ƙasa ɗaya ce za ta mallaka ba wannan ya saba ma kasuwanci na duniya wato akwai alheri fa mu je mu karanta economics mu je mu karanta business admin mu je mu karanta management mu je mu karanta waɗannan irin ilmomi don zai sa mu yi kyakkyawar sani da masaniya game da irin makircin da suke kulla a musulunci kasuwanci ne wanda kai kadai zaka iya zuwa ka mallaki ka ba sai a ce a ba zai yi dan haka wani abokin mu sai sarabi ya siya nan mutumin Kano ne bai wuce sati biyu ko jiya ya aika dan shi nan wuri na ma dai a takaice bai wuce sati biyu ya zo nan sai sarab sai dai siya bai shawarce mu ba dai dai siya duk abubuwan da aka fadi na falalar da ribar da za a samu sai ya bayyana ƙarya ne da su ce maka za su ka mabuɗi ɗaya kai kuma za ka rike mabuɗi ɗaya duk lokacin da ka iso shikenan sai ka buɗe kana da gidanka a Makka ka kwana kai da iyalanka kai duk abin da kake so gidanka ne naka na kanka har tsawon shekara 25 sannan kuma irin yadda ake cajin kuɗi jama'a kullum mutum ɗaya da zai kwanta a gado ɗaya zai biya naira 500,000 ne na Najeriya rabin miliyan shine kuɗin kama ɗaki daidai da kuɗin Najeriya to za su kwadaitar da kai cewa to ka gani duk ribar da aka samu kai kana da kashi uku mu kuma muna da kashi uku saboda za mu rinka wanke wurin muna gyarawa muna kaza muna kaza muna kaza in aka kwadaitar da kai haka sai ga a to ai wannan in aka yi Ramadan biyu masu umara da masu aikin hajji suka zo suka kama haya ai ma za ka mai da kudinka dan miliyan 50 na Najeriya dan haka sai ɗan Najeriya kai wani ɗan Najeriya ma wani babban attajiri wanda da zan faɗi sunan shi duk kun sani flow guda ya sai gaba ɗaya wato sala guda shine kamar a ce hawa na bakwai gaba ɗaya sai sai shi gaba ɗaya to wannan abokin namu sai bayan shekara biyu da sai jama'a ni ba gaya mini ba fa sai ya je ne mito yanzu yaya an dan fara samun wani abu aka ce ai har yanzu ba abin da aka fara samu shine sai ce to shikenan yanzu abin da yake so shi a mayar mishi da kuɗin shi a sayarwa da wani da aka zaka ce za a sayar da wani din sai aka ce ko zai samu ko 47% na kuɗin da ya siya ba zai samu rabin kuɗin da ya siya ba zai samu miliyan 25 ba bayan ya bada miliyan 50 kuma shi ya taba kwana so ɗaya ne kawai kuma duk wannan shekara biyun ba a taba sanya wani bai taba zuwa ya kwana haya ba to duk ina kwadaitarwar da aka yi mishi yanzu haka jama'a maganar mun batta a hannun wani abokin mu babban mutum ne mutumin kasar Saudi Arabia amma ba haushe ya bi mana ita wallahi da ya bi mana ita din ba da jimawa ba kawai sai bugo waya cewa wallahi abin nan yaudara ce cikakkiyar yaudara abin da ya fi kawai ku samu kura ta tsira da na bakinta wannan kudin ma din a samu a tabbata za su zo hannu yace dan abin tsabar yahudanci ne a ciki Allah mu daukakin sarki ya kiyaye to kun ga duk wannan makinci kuma abin an gina shi ne salamli a kan riba. To yanzu dan girman Allah a ce ɗakunan ko gidajen da za a gina su a jikin Ka'aba ana ba musulmi haya, kuma ta hanyar riba ne ake cin abincinsu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u. Ba su gushe ba, za su yi ta yaƙarku har sai sun mai da kukun yarda da gargwadon iyawarsu. Allah ya kiyaye. Sannan wal lughatal arabiyya, sannan kuma cibiya ta uku da suke kokarin kai mana farmaki akan ta ita ce harshen larabci. Fal lughatul arabiyyatu hiya al-lisanu alladhi yarbutu al-ummata al-islamiyya. Shi dai harshen larabci shine harshen da ke hade kan tsakanin al'ummar musulmi. Fima bainaha wa bayna qur'ani, ha tsakanin musulmi da qur'anin su. Misali jama'a, yanzu duk wanda ya iya larabci lafiyayyen larabci yana karanta qur'ani zai ji yana jin shi ne rangadadau. To da suka gano haka nan ma sai suka yi makirci kamar yadda ne ishara a karatuttukan baya, shine larabcin ma sai aka yi kokarin kawo way development a cikin harshen larabci a karkashin wani darasi a cikin linguistics da suke kira language and national language and international development. Yadda yarukan duniya suke juyawa, yanzu misali a da sai kakarka ta ce adiko, sai ta ce patala, sai ta ce kallabi, yanzu duk ba a fahimta wannan Hausar sai an ce dan kwali. To yanzu wanda ya iya patala ko adiko duk rubuce-rubucen da aka yi da sunan patala, adiko, patari da sauransu, yanzu sai an ce skirt, yanzu sai an ce dan kwali. Ko kun fahimta me kenan ake so a nuna maka? Bahaushen yanzu ba za a zo da littafin da aka rubuta a Hausar da baya fahimta komai kenan. Kun ga an yanke tsakanin shi da al'adun kakannin shi ko? To haka Balaraban yanzu, in aka zo ana karatun Al-Qur'ani, duk inda kaga Balaraba yadda kake dubarudu shi ma haka yake dubarudu. Ba ka jin abin da ake cewa shi ma baya ji. In ka koya ka ji, shi ma in ya koya ya ji. Domin larabcin da iyayen shi suke mishi ba shi ne irin larabcin da ya sauka a cikin Al-Qur'ani ba. Jiya mun ji yadda malaka yake cewa yadda suke kokarin haɓaka yin amiya, yadda suke ba da muhimmanci, har labaran duniya ake da amiya, amma dramomi kam kakkaf, duk wata drama da ake da amiya ake da pidgin arabic ake yin ta, sai in ta shafi ta sahabbai ce. Ita ma kuma sai ka ga wani lokacin in ƴan Misra ne, sai ka ga duk sun bata harufan jimun da gha. Ja'a Muhammad, salaf ba sa faɗin ja. Ja'a ghairi sai ce jairi. Duk wannan makirci ne. Don me? Don haka lalata larabcin. Don ana karanta Qur'anin ba kwa ji, to an yanke zumuncin da ke tsakaninku da Al-Qur'ani. Wa hadisi nabiyha, kuma harshen larabci shine ke hada al'ummar musulmi ta ainihin hadisin annabinta. Da zaran an zo ana karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan kuna jin larabci lafiyayyen larabci sai ku ji duk kuna fahimta. Sai za ka ga manya-manyan malaman duniya a yau in kana sauraron suna karatu ta fannin da muke karanta na hadisi, inda za ka ji an ce mu mun karanta kaset 100 mun yi sharhi, shi ya karanta a kaset 10 sai ka ji ya isar. Me yasa? Saboda yana karantawa waɗanda suka taru gaban shi ɗaliban ilimi ne, suna jin irin wannan larabcin. Dan hakan ana karatun Bulughul Maram, wani lokacin sai ka ji malami an karanto hadisai 5 sai kawai sai ka ji ya ɗan yi sharhi na minti 2 sai ya wuce. Saboda me? Saboda ana fahimta. To in ya zama ba a fahimta irin wannan larabcin me zai faru? An yanke tsakanin musulmi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa turafi hal islami, sannan sai ya zama an yanke tsakanin musulmi da al'amuran su da suka gada na ainihin wato musulunci, wato islamic heritage. Wal qur'an karim, shi ko al-qur'ani mai girma, huwa masdaru tashri'iyyir ra'is laha jami'an. Al-qur'ani mai girma shi ne cibiya ta kafa shari'ar musulunci wadda take dingurin gum ga al'ummar musulmi. Wal ka'batu, ita ko ka'aba, hiya qiblatuha, ita ce al-qiblar musulmi al-wahida, ita kadai inda musulmi suke nan suke fuskantar da fuskar su. Saboda Allah cewa wa min haifu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, daga duk inda ka fito ka fuskantar da fuskar ka ta fuskanci masallaci mai alfarma da ke Makka. Allati tattajihu ilaiha al-ummatu bi afradiha aina ma kanu ahya'an wa amwata, wanda ike duk inda musulmi suke suna da rai ko matattu ne su kadan ne suke fuskantar wannan Ka'aba a matsayin alqibla shine ma'anar bi afradiha al'ummar musulmi ne kadan suke da wannan alqibla da suke fuskanta babu wasu al'umma wadda suke da wannan alqiblar ta Ka'aba sai mu ko to kuma babu wata al'umma kakan wadda duk inda take in za ta yi ibada za a ce ga inda za ta duba ta kalla wanda zai zama musu society guda ɗaya ne mu ko duk inda kake a duniya sai dai ka juya ka fuskanci nan ina fata an gane to sai malam yace ahya'an wa amwata suna da rai ko kuwa bayan sun mutu ma'anar wannan maganar ita ce musulmi in yana da rai in zai salla ina zai fuskanta alqibla in ya rasu in za a kwantar da shi a kabari alqibla za a kwantar da shi ya fuskanta ولقد كنت في زيارات الى امريكا وبريطانيا وبرازيل ورايت شبابا مسلمين عربا مالن yace hakika na kasance a wasu ziyarce-ziyarce da na tafi zuwa ƙasa Amerika da Burtaniya wato British ko Britain ina fata an gane wal Brazil da kuma ƙasar Brazil wa ra'aitu shababan muslimina naga samari musulmi araban larabawa fi muqtabalil umri a farko farkon rayuwarsu wa fi ri'ani shabab da kuma danyantaka ta samartaka bainal ashira wal ishirina daga yan shekara goma zuwa yan shekara ashirin sana wala yastati'ul fata minhum an yatakallama salasa kalimatin mutazayyina bil lughati al arabiyya a cikin su daga yan shekara goma zuwa yan shekara ashirin ba za ka samu saurayi ko kwaya ɗaya da zai iya kalmomi na larabci guda uku a cikin lahajarsu ta larabci ba shine mutazayyina ba zai iya yin su da harshen su lahajar su ta larabci ba ka ji ɗanɗanon larabci ba zai iya ba kana uku kuma balarabe ne haihuwar uwa da uban shi balarabe ne amma an haife shi a America ko an haife shi a Brazil ko Canada ko wata ƙasa makamanci haka malam yace wa idza tahaddatha bi lughatil balad amma in zai yi magana da yaran wannan ƙasar da aka haife shi kamar turanci ko faransanci ko jamusanci in talaqa yatakallam bila talaf'um zai ta magana ba tare da duk wani takunkumi ba talasum shine abinda Bahaushe yake kira amawali wannan rawani da sun yi suke rufe abin nan haka ina fata an gane shine yace ba tare da talasumun ba tare da wani ainihin wato takunkumi ba kai tsaye zaka ji yana turanci rangadadau yana yi yanzu irin waɗannan ne ake ta dawo da su gida Saudi Arabia su ne ake dauka suke labaran duniya to ba nan ba duk wasu shirye-shirye irin na Amerikawa ko yanzu a hankali suna nan suna yi a hankali wai da sunan wayewar kai sai ka ga misali irin shiri da ake cewa gari ya waye din nan wanda za a samu wani saurayi da wata budurwa suna dan maganganu haka samari na jin daɗi a khalfiya din music an sa music din shine background din suna dan yin maganganu hirarraki na yan soyayya wannan ya bugo waya ce kai wallahi wannan kallabin da kika sa yayi miki kyau wannan kaza 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 a hankali suna ta canzawa irin yanzu ana ta dawo da su gida an haife shi a America an haife ta a Canada sai su zo sai a dauke su gidan radio da television su suke ire-iren waɗannan programs su kuma ƴaƴan cikin ƙasar an rudar da su akan cewa lugar larabci ko turai lugar turanci harshen turanci harshe ne na habara haka baka ji ya ce maka lugatul habara yare ne na wayewar kai sai waɗanda suke da al-habaratu raqiya waɗanda suke da daukaka da ci gaba a wayewar kai su ne ma suke iya turanci a ƙarƙashin wannan waɗannan irin matasan kaga an waye gari kamar yadda malai yake cewa ha'ula'i aba'uhum muslimuna waɗannan matasan fa iyayensu musulmi ne arabun sannan larabawa lakin wulidu wa nasha'u fi biladil gharb sai dai an haife su sun tashi a ƙasashen yamma a western world fa ma za su yakunu hal ha'ula to wani hali waɗannan ƴaƴa za su kasance ba'da an yakunu rijalan lokacin da suka zama manyan mazaje magidanta in ya zama a yanzu ba sa iya jin yaransu sannan kuma ku duba jama'a waɗanda suka haife su suna jin larabcin gar amma su ba sa ji to su kuma ƴaƴan da za su haifa me zai faru to su kuma jikokinsu me zai faru kaifa satakunu silatuhum malan yace yaya alaƙar su za ta kasance bil islami wal muslimina yaya alaƙar su za ta kasance da musulunci da kuma musulmi tunda harshen da zai hada su da musulunci da musulmi ba sa ji ماذا سيقرؤون؟ ماذا سكرنت أن سنجرما؟ إنهم سيخرجون إلى المجتمع وقد حيل بينهم وبين القرآن الكريم والحديث وسيرة السلف الصالح. ذاس فتوزوا على الأمر دا ذاس تاشا أتكين تدبكي لنكو باين أنشامك أنتيف أكاننس دا القرآن ميجرما دا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دا تاريه مقبع تامتا ننكرك هذا قبع إيه بالصنوان نمو kokun fahimta jama'a dan ba za su iya karanta alqur'ani ba za su iya karantin hadisi ba bar san tarihin sayyidina abubakar ne siddiq ba kai sun kasance yanzu kuma suke suna cancanta sunayensu a bisa al'ada amerikawa saboda ba amerike daga cikin al'adar shi shine datsa abu in sunan shi muhammad sai kaji suna ce mishi mo sai kaji dan balarabe ana ce mishi mo what is your name sai ce I am mo shine wai muhammad na fata an gane Allah ya kiyaye wa asbaha fi mutanawili aidihim an gane sai su waye gari irin waɗannan babu komai a hannun su wa bi lughatihim ko da kuma lughar su sai al injil wa taura sai new and old testament sai littafan kristoci sai bible wal kutubun nasraniya da littafan nasara su hannun su kawai tunda me baka iya karatun larabci ba sai na turanci zaka dauki qur'ani ne ka bude baka iya larabci ba me zaka karanta ga bible da turanci kuma ka iya turanci ba shi ba karanta ba nan taba ka kuma kace din littafin Allah ne ko kun fahimta jama'a akwai fitintunu fa suna nan jibge irin waɗannan fa har sun bubbuda website yanzu suna fada da wasu tsare-tsare da gwamnatin Saudi Arabia take tafiya akai dan menene ba za a bar kowa ya yada abin da yake so ba dan menene za a gwamnati za ta determining addinin da mutane za su bi a ce gwamnati ce za ta ce kadai musulunci za a bi a bari mana kristoci su shigo kasa su zo su yi wa'azi wanda ya ga dama ya musulunci ya zama krista ya zama krista a bari mana a bar free thinkers mana a bar philosophers ko dan menene za a ce din littafin da zai shigo sai an bincika saboda kada littafin wani addini ya shigo a bar mutane mana an takura mutane wallahi akwai wata budurwa yanzu bata wuce shekara 22 ba ta bude website ta sa hoton video ta zagi kasar ta zagi malaman kasar ta zagi kowa a kasar ta ce damn unto Islam ta ce Allah ya rusa musulunci kuma wai musulma ce ta yi ridda amma irin waɗannan ƴaƴan ne da aka haifa a can ta yi ridda iyayen kuma sun mutu a nan ne za ka gane muhimmancin maganganun da Malam Salihin Al-Uthaymeen Allah ya gafarta mishi yayi a cikin littafin shi sharhu riyadus salihin ka samu mujalladi na farko na Riyadus Salihin Uthaymeen yayi bayani cikakken bayani game da hukuncin ka je ka zauna a kasar Turai din nan musamman a yanzu akwai aboki na bai wuce watanni 5 ba da dawowa yanzu ko wata 7 za ku ji na labarai a murya America da safe wane ne aka ji Tudunwada Umar Saidi Tudunwada da ya fadi karar kawai Umar Saidi Tudunwada kin mishi lafiya baka ta tambaya sallama yace wallahi bala'i na gani malam in ƴaƴan mu suka taso a cikin wallahi mun ci amanin su yace rana tsakanin shiru kamar an mun asiri na dawo me ya faru yace malam magana addini babu magana tarbiya babu danka idan ka tashe shi sallah sai yake akwai toll line free lines 999 daga kowane handset in ka buga kawai ba ga ya sa maka SOS free line ne kawai shikenan sai ɗan sanda su dauka sai ce babana ya matsa mini kullun karfe 5 na asuba zai tashe ni ce ni sallah asuba ya matsa mini ya hana ni sakewa yace yara tun suna primary 4 ake fara koya musu cewa this is your right ga ƴancin ku akwai bi yaran da baban shi yadda ke shi sai aje ya kai ƙara shi yaran aje a kama uban a kulle shi sai a kwace yaron a ce tun da yana azabtar da shi an kwace in abu ya abu wata ran yaron ya je kai kara ya ce shi baya son baban shi ya ci gaba da zama da uwar shi lauyoyi su tashi kuma su tsaya mai a kashe auren shi bai yarda da wannan auren ba ya ce to gaskiya saboda Allah ya ce naji tsoron ƴaƴana su taso a haka nace Allah ya saka maka da alkhairi labarai yake a can amma yanzu yana dawowa shi ne shugaban gidan rediyon Freedom na Kano yanzu yana dawowa suka ba shi wannan mukamin mutumin tudu da dan Kaduna ahli sunna mutumin kirki shi yasa duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya mishi duk
dole ne dan adam ya rinka tunanin menene mustaqbal na ƴaƴan shi. Me Allah ya ce, am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah ne yake tambayar duk duniya, duk da mu dinnan, kuna nan lokacin da rasuwa ta zo wa annabi Yaqub ya tara ƴaƴan shi yana ce musu, bayan na mutu me za ku yi, me za ku bautawa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Suka ce, za mu bi addinin annabawan nan, iyayenka da kakanninka su Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa, Allah ɗaya za mu bautawa, wa nahnu lahu muslimun, mu kuma musulmi ne, mun sallama wa Allah. Dole ne ɗan adam ya yi tunani, idan na zo na zauna a wannan anguwar, lallai zan samu kwanciyar hankali, lallai zan samu tsuwa, akwai ruwan famfo, akwai wuta, to amma wace tarbiyya ‘ya’yana za su shiga? Domin akwai yanayin da duk bala’in lalacewar tarbiyya kai za ka kubuta, don ka riga ka ginu a kan wani abu. Amma ‘ya’yanka fa, duk abin da ba ka tunani munkar ne zai iya zama alheri, abin da kai kake gani munkar ne, mugun abu ne, su kuma zai iya zama ma’aruf, ya zama alheri a wurinsu, saboda ba su riga sun ginu a kan wani abu ba. Zuciyar yaro kamar farar riga take, duk irin fentin da aka yaba zai bayyana. A ƙarƙashin wannan jama'a, dole ne mu rinka nazari da tunani, in zan sai gida in koma anguwa kaza, idan zan zauna gidan haya kaza, a gidan da zan zauna gidan babana ne, a ƙanin mahaifina ne ya bani gidan in zauna, amma menene makomar tarbiyyar ‘ya’yana? A ina ɗibi ‘ya’yana na tafi Fatakwal, ana samun alheri a Fatakwal, amma menene makomar tarbiyyar su waɗannan ‘ya’yan nawa? Yi tunanin in ka rasu ka bar su, yadda kai kake gani garinku ne da daɗi fa, haka duɗin da aka haife shi a wani gari fa, haka yake tashi ya zama contented, ya gamsu, ya natsu cewa nan garinsu ne, bai da matsala. Kai ne zaka ga cewa nan tsakiya arna ne, shi bai kallon su ma a arna. Ko kun fahimta jama'a? Wallahi lokacin da muke zirga-zirgar nan Kudu, mun ga abubuwa jama'a waɗanda lallai ne. Sai ka da ka karanta maganganun Malam Salih bin Al-Utsaimin, zaka ce lillahi darru salihin, alherin Allah ya kai wa Utsaimin. Yayi nazari don ya shiga ya fita, shi kanshi ya je kasar, ya je ya ga irin waɗannan manakir, ba wai labari yake ji ba. Akwai abokin mu ya ba daga Turai yanzu ba da daɗewa ba, yake cewa ai wanda ma yake shakka fatoyin nan na Utsaimin shine wanda bai je Turai ba, wanda kan ya je Turai ya ce wannan shi yafi kowa sanin cewa waɗannan maganganun masu ne asalin gaskiyar. Ɓacin tarbiyya, lalacewa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To wani sharri kuma fa shi ne, wani lokacin har tsoratar da ‘ya’yansu suke game da ƙasashensu. Yaro an haife shi a Amerika, da zaran ya yi wa uban laifi sai a ce za a koma da kai gida. A ce shegiyan an koma da ke Saudiya, ya rinka sa hijabi, ya rinka sa burka, sai ki rinka sa niƙabi. Sai ta natsu, wai ita kan wallahi ba za ta yarda ta yi laifin da za a koma da ita da za ta sa hijabi ba. An tsoratar da su, saboda ne dole ne ku sa ‘ya’yanku a waɗannan makarantu nasu, dole ne ‘ya’yanku su yi mu’amala da ‘ya’yansu. Kuma a can wannan Child Rights Act, dokar da ke kare ‘yancin ‘ya’ya, wannan da suke da’awarta, tana aiki, tana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani. Kai bari in gaya muku, da mata da ‘ya’ya dokokinsu sun fi aiki fiye da dokokin dokin mazaje a ƙasashensu. Za ka iya taɓa haƙƙin wani a zo da sauƙi, amma in ka taɓa haƙƙin yaro, duk kafofin yaɗa labarai za su ɗauka haka haƙƙin mata. Ba da wasu lauyoyi ƙosassu kamar aladai sun fito sun ce za su kare su, sai sam ba zai yiwu ana kaza-kaza da ‘ya’ya ba, kaza-kaza. Saboda haka dole ne mu san waɗannan abubuwan. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa ziyara ce ya kai ga irin waɗannan bala’o’in. Malam yake cewa wa hadhihi bidayatu dhiya, to wannan fa shine farkon tarwatsewa, farkon lalacewa kenan. Wal insilah da kuma fita attam, cikakkiya min addini, daga addini. Daga lokacin da ka waye gari baka da alaka da Qur'ani, baka da alaka da hadisi, baka da alaka da malaman farko, to farkon lalacewa ya zo maka da kuma fita daga addini. Walizalika, to don haka, famin mas'uliyatil ab
ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على أبنائه اللغة العربية وانا دجا cikin nauyin da yake kan uba yana daga cikin amana kuma wanda shi uban ya dauka ya kiyaye wa ƴaƴan shi wannan harshe na larabci me yasa malam yace shi uban ya dauka tun daga ranar farko da zakai aure ya kamata ka fahimci lawazin na aure aure ba wai kawai kai shi kana kallon kyakkyawa mace kana rike hannunta ana tsalle ana kaza ka san cewa akwai ranar da zaka durƙusa ta haihu wannan shiri kai na tarbiyyar waɗannan ƴaƴan wannan shiri kai na gyara mutuncin su dole ne a san duk waɗannan lawazim din dan haka amana ce kai ka dauka ba dora maka akai ba kai ne ka dauka ka san zaka iya dan haka wallahi jama'a salaf suna karfafa dangane da auren wuri to amma salaf da suke karfafa su yi wa ƴaƴan su aure da wuri na farko suna ba su tarbiyya na biyu kuma rike wa ƴaƴan auren suke yi yanzu mutane da yaro ya taso sai a ce aure aure ai aure da wuri ai haka aka ce salaf ai haka aka ce addini matsalar auren ne kawai da wuri yayi daidai da irin na salaf da waɗannan sakamakon wannan ne yake faruwa sai wayi gari yaro dan shekara 18 sai ai mishi aure bayan kwana biyu sai ya ainihin wulakanta matar ko kuma da ƴaƴanan ya zubo su bai damu da su ba bai san mutuncin su ba ba abin da ya dame shi ƙarshe ya wartake ta shi kuma ya shiga uwa duniya amma ita uwar Allah Allah take ai murmaza ai mishi aure saboda ka a ce mun gaza ai murmaza amanta cewa kafin auren tukuna an shirya mai yadda zai iya rike auren su kai abin da suke gani yaro ya balaga kawai ya kamata ai mishi aure dan kada ya lalace to ai lalataccen ne tukuna domin rashin yi mishi tarbiya ita kanta lalacewa ce lalata ce to kuma sai aka dauko wata aka dora nauyinta a hannun shi ana nan bayan shekara guda kuma sai ga ƴaƴa ko ga ra ko ga ƴa ko makamantan haka nauyi ya karu me zai biyo baya shine za ku ga al'ummar mu za ta ci gaba da kasancewa yadda muke din nan mu da ake kira Hausawa ko mu da ake kira musulmi ko mu da ake kira ƴan arewa ko Hausa Fulani ko wane ne ai ta tara ƴaƴa kwatsam a cikin zamantakewar mu amma al'amarin tarbiyya kuma babu domin mai amanar da ka dauka da zaka iya kiyaye ta ba dan haka gaskiyar lamari jama'a ina goyen bayan mutum ya ƴaƴan shi aure da wuri amma da sharadin na farko ya yi musu tarbiya na biyu in an yi auren ya san cewa al'amarin auren gaba ɗaya yana a hannun shi ne kuma zai rinka kula da su dubi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauki as-sayyida fatimatu zahra ya bai wa aliyu aure ne aka yi musu na wuri aure ne na zumunci amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai gina musu gida a cikin gidan shi to ba wai kula da su game da sallar asuba ba hatta sallar dare na silsili annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa ido yana kula da su game da su tashi su yi waɗannan sallolin jama'a mun fahimci wannan da kyau to in ya zama wannan jama'a yaushe ake magana game da irin yadda kawai ake watsi da ƴaƴa a yanzu kawai yaro an yi mishi aure eh yana da sana'a ai sai ka gane cewa ai yaron yayi albarka yayi albarka saboda yana iya ci da iyalin shi amma shi jahili ne ita jahila ce sannan ana nan kuma wani nauyi ya karu lallai ne iyaye sun dauko kansu wannan amana sai su kokari rike ta sannan wa ay yu'allimuhum al-lughata al-arabiyya kama yu'allimuhum al-qur'an al-karim wa sunnata al-mutahhara kuma lallai ne iyaye su karantar da ƴaƴan su harshen larabci kamar yadda suke karantar da su alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki li yuhayyi'a lahum aljisr alwasil lahum bidinihim wa ummatihim domin su kintsawa su shirya wa ƴaƴan nasu gada wadda za ta isar da su ga addinin su da kuma ainihin wato al'ummar su wato da gwargwadon yadda kake shirya wa ƴaƴanka su koyi harshen larabci da gwargwadon yadda kake shirya musu wata gaba wadda za ta tsallakar da su inda za su tafi inda ƴan uwansu musulmi suke inda addini yake inda ainihin rahmat Allah take to jama'a kun ji wannan shine fiqhu na biyu daga cikin fiqhun da muke diba ko
yanzu jama'a kun fara fahimtar me ake nufi da ilimin fiqhu sirah, shine wani ilimi ne da zai karantar da kai tarihin a takaice amma ingantacce, sai zo yana ciro maka ilimomi waɗanda zai gina maka rayuwarka ta duniya da lahira. Wannan ba ma ita ce babbar manufa ta karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, don ba wai za a karanta ne kawai aje a girge da kai ba, so ake in an karanta a kwaikwaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga dai wannan daukan shi aka kai shi daji kauye yana karami, to amma daga cikin hikimomin haka kaji idda malam kuma ya jamu zuwa ga fa'idoji masu yawa. Salisan, fa'ida ta uku, sha Allah subhanahu wa ta'ala an yatayassara li Halimata radiyallahu anha tiflun ko tiflun turdi'uhu. Allah madaukakin sarki ya nufi ya sauƙaƙe wa Halima da wanda ainihin wato za ta je domin ta shayar da shi nono, haka Allah ya nufa. Sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tayassara li Halimata radiyallahu anha tiflan turdi'uhu, haka Allah mai tsarki da ɗaukaka ya nufi wato ba zai sauƙaƙe wa, ba zai baiwa Halima damar ta samu ɗa wanda za ta shayar da shi ba. Wani shiri ne Allah yake mata, kamar yadda Bahaushe ke cewa wani hanin da Allah bawa ne, to sai Halima ta fito sai ba ta samu ɗan da za ta shayar da shi ba. Walamma hammat bil khuruj min Makka, da ta yunkura za ta fita daga Makka, adat li akhdhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kowa aka zo za a karbi Annabi sai aka ce bai da uba, daga wannan bai da uba ba zan samu turn over mai kyau ba, ba za a biya ni da kyau ba. Lamarin za a yi ta bada hakuri ne a ce maraya ne, in Allah ya albarkace shi ka za ka kowace ta kauce. Halima ta kewaya kakkaf sai ba ta samu ɗan da za ta ɗauko ba. Shikenan adat li akhdhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ta koma dan ta ɗauko Muhammad, to wa ta iya? Ko kun fahimta jama'a? Wato ta ɗauko shi ne akan tunda ba yadda ta iya. Wala'allaha kanat karihatan lidhalika fil bidaya, mala yace mai yiwa ma kamar abin ya zama mata dole ne, kamar tursasa ta aka yi. Falamma akhadhathu, ya amma da ta ɗauke shi, wa arafathu, ta gano wane ne take ɗauke da shi, tamassakat bihi, sai ta riƙe shi ƙwarai da gaske. Wara'at anna maslahataha wa maslahata usratiha fi tamassuki bi hadha at-tifl al-mubarak alladhi a'radat anhu jami'un niswa fil bidaya, sai ta ga cewa ashe duk gaba ɗayan buƙatunta da buƙatun iyalanta gaba ɗaya sun tattaru ne akan riƙe wannan ɗa mai albarka wanda duk sauran mata suka kau da kai. Da ta ɗauko shi sai ta ga duk asiri ya rufu, aka zo ana matsa ana tatsar nono, nonon dabbobi da ake tatsa, aga ana ta tatsa ran nan nono bai kafe ba, duk an cika bokitan gida da jarkokin gida. Lafiya? Halima ta ce wa ƴarta, lafiya? Ta ce to ni ma dai ban taɓa ganin haka ba, kashe gari ma dai haka, kashe gari haka. Sai Allah ya kyankyasa mata a zuciya sai ta ce ko dai yaron nan ne. Ko kun fahimta jama'a? Kun ga yadda Allah yake wa mutum aiki? Allahu akbar. Sai malam ya ce walana an natasawwara halaha, to mu ɗan tsaya yanzu mu suranta halinta. Wa hiya ta'khuluhu ala madadi, a lokacin da ta ɗauko shi a bisa tilas ɗin nan, a bisa ɓacin rai. Ka ƙaddara kai ne kun zo neman abin da ake so. Ko kun fahimta jama'a? Ƙaddara, yanzu bari ni misali wanda ba a fahimta tunda majalisun namu samari sun fi yawa da sauransu. Kun tafi za ku yi aure a wani gari wanda yake da kyawawan 'yan mata, kamar sai wani dattijo shi ya sharɗanta cewa shi sam ba wanda zai ba 'yar shi, sai dai baka ita a kudindina ka je ka ga abin da ka aura. Kowa aka zo sai kauce, kowa aka zo sai kauce, ce kai ina tun zai kwashi abin da bai sani ba, kai ina. Shikenan sai ɗaya zo kewa garin kakkaf, samu ko kwaya ɗaya ba, ce to abin da zai yi ƙarfin hali Allah ya kiyaye. To ka kaddara irin wannan halin, shine malam yake cewa walana an natasawwara halaha, mu dan tsaya mu suranta halin da Halima take. Wa hiya ta'khuluhu ala madabin, a lokacin da ta dauko Annabi a bisa dole din nan, a bisa bacin rai, a bisa damuwa, ba a gamsuwa ba. Wa tukhatibu nafsaha qa'ila, kuma mu kaddara kamar tana magana da kanta tana cewa ma ba mu hazzi al'asir, menene ya samu rashin rabo na ne cikin tsiya? Me yasa ni ban da rabo? Me yasa kuwa ce ta je ta rabauta? Menene ya same ni ne? Kullum miswa yajidna ghayatahunna. Dukkan mata suna samun abin da suka zo nema. Inna ana sai ni ce kadai abin da ya cancanta in samu. Wala ta'lamu ma fi tayyatul ghaib min al-khair. Malam yace bata san abin da ke kudindina a cikin wannan alheri ba. Wama aksara ma nuwajihuhu nahnu min mithli hadhihi al-mawaqif. Kajmala da ya gama tarihin, ya gama wannan sharar fagen, sai ce me ya yawaicin irin yadda noma muke fuskanta haka, wato noma so da yawa muna fuskanta irin haka. Ina fatan mun gane fi hayatina al-yawmiyya, a cikin rayuwar mu ta yau da gobe. Nalihu ala talabi shay'in, ni naci ilhah, naci ni naci akan neman talabi amrin, akan neman wani al'amari. Wa nahnu la nadri ayna al-khair, ba mu san inda alheri yake ba. Wa hadha yudhakkiruna bi qawli Allah ta'ala, wannan na tunasar ce mu maganar Allah madaukaki, da Allah yace fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira. So da dama kukan kyamaci abu sai kuma Allah ya zuba alheri mai yawa a cikin shi. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai tsarki da daukaka yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. So da dama ko kuma wani lokacin sai ku kyamaci abu sai ya zama shi wannan abin shine alheri gare ku. Jama'a ku tuna wannan aya, sannan ku kaddara wannan halin da Khadija ta shiga. To me ake so Halima ta shiga? To me ake so kai kuma ka tuna anan? Shine ka rinka tunanin ranar da ka samu kanka irin wannan halin. Kar ka rinka saurin yanke shawara. Idan ka ga ka kada karaya abin da yiwu ba, sai ka ba sai ka ce bari kai ka bade. Yau akwai dalibin da ya kai shekara 10 yana neman university bai samu ba, amma da yayi applying FCE zai samu, da yayi applying polytechnic zai samu, amma shi ina yake so ya tafi university. A cikin shekara 10 din nan ya isa ya kammala polytechnic, ya kammala masters, ya fara PhD, amma ya ki. Can wani sai kaga ya daure, wannan da ya daure din nan yanzu ne sai wuce da sabuwar mota, akan cewa shi lecturer ne ko senior lecturer ne, amma ajin su ɗaya da wancan. Shi kuma wannan yana nan yana jin haushin kowa, yana jin haushin komai, yana jin haushin hatta kanshi. Jarida an ya gani a ƙasa sai ya harare ta, yana jin haushin komai ne a rayuwar shi. Me yasa? Saboda Allah shi yayi hukunci, Allah yayi nashi hukuncin, ya ikar da hukuncin Allah. To ka duba ka gani irin wannan na faruwa ko baya faruwa? Na faruwa. To mu tsaya ne nazarin wannan. Shi ne sai malai yake cewa wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, babban sahabi Abdullah dan mas'ud, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yace innal abda la yuhimmu bil amri min at-tijara wal imara hatta yasira laha, ko hatta yaysara lahu. Haka ne, lalla bawa yakan bada muhimmancin wani al'amari na kasuwanci ko neman shugabanci har sai wannan abu ya sauƙaƙo gare shi zai yi. Fa yanzuru Allahu ilayhi, sai Allah ya dubi bawa ko kuma ya dubi wannan alheri. Fa yaqulu lil mala'ika, sai Allah ya ce mala'iku asrifuhu anhu, ku kawar da wannan abun wanda ya kwazo akan ya samu da gare shi. fa inni yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar, wannan abin in na saukake mishi shi yayi shi, to zan shigar da shi wuta, karshe abin zai kai shi wuta. Fa yasrifuhu Allahu anhu, sai Allah ya kawar da wannan abin. Fa wallu yatiru, sai wannan bawa sai ya ainihin ci gaba, ya tabayyaru yana ta canti, ya kulu yana cewa sabaqani fulan, kaga wani ya riga ni, dahani fulan, wani ne je yi min makirci, wani ya je min makirci. Wa ma huwa illa fadlillahi azza wa jalla, a halin da san cewa fa lalla Allah bace. Ko kun fahimta ga nan? Ka je kai cinikin mota, za ka je kai kuɗi, shikenan kawai sai wani ya zo sai kara maka a mashin ɗinka, kara maka, ko kuna ta kayaniya kana zuwa sai ka ce oh
kashi sun yi ana rubutawa na rasul ya biya sai ta ce ai dan a caban nan ne shi yamin bakin ciki dan a caban nan ne shi yamin bakin ciki kashin tsuwa yake da shi mai yiwa ita wannan motar ita za ta yi maka sanadin shiga wuta amma kuma Allah ya soka da rahma haka sai kawar da wannan sayayyar motar me yake so duk lokacin da ka miyin kura kai abu ka ga dole ba to ka roki Allah cewa Allah ya za maka abin da yake shine alkhairi amma kar a manta ya zo a cikin sunna ayin istikhara to duk abin da kai istikhara ba za ka taba da dama dangane da shi ba matakar istikhara ta yi a bisa yadda ake sonta wannan yake wa min lutfi llahi bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi na daga cikin tausasawar Allah ga bayin shi Allah yana kaddara arzikin bayin shi ne da gwargwadon yadda shi ya sani bi maslahatihim yadda ya san cewa abin zai amfane su ma bi hasbi muradihim ba da gwargwadon yadda su suke nufi ba fa qad yuriduna shay'an bayin Allah suka nufi abu wa ghayruhu aslah amma kuma sai ya zama wani wannan abun shine ya fi alheri fa yuqaddiru lahum al-aslah sai Allah ya kaddara musu wanda ya fi alheri din wa in karihuhu ko ba ainihin wato sun ki wannan abu amma sai Allah madaukakin sarki sai ya zaban musu shi lutfan bihim dan tausasawa gare su wa birran wa ihsanan da kuma kyautatawa da mutuntawa da Allah zai musu fa fi mawqifi halima hadha darsun lana bi annana la na'lamu awaqib al-umur a cikin wannan matsayi da halima ta shiga halima ta karfin hali ta yaki zuciyarta ta dauki abin da asali ba shi ta so ba to akwai kyakkyawan darasi gare mu akan cewa ba mu san yadda karshen al'amura zai kasance ba wala nadri ayna al-khair ko mu san inda alheri yake ba fa kam min amrin nas'a ilayhi jahidin so da dama akwai al'amuran da yake muna kwazo akan mu same su cikin kokari wa huwa yusarrafu anna amma sai zama an kawar mana da wannan abu wal khairu fi sarfihi sai zama kawar da abin shine al khairi wa ma'a zalika amma kuma tare da haka nahnu natabayaq sai mu rinka jin kunci wa nata'affaq sai mu rinka samun damuwa fi ghaflatin saboda muna cikin ghafala anna al khaira kull al khair indama salimna min hadha al amr mun ghafala akan cewa alheri dukkan alheri ya tattaru ne a yayin da muka sallama wa wannan al'amarin da Allah ya zaba mana kai anan alheri ya taru to amma so da dama sai mu ghafala kaji mutun ya takunci ya tabata rai ya ta maganganu marasa dadi ina fata an gane wa qad na'ridu an shay'in so da dama mukan kawar da kai game da wani abu wa nansarifu anhu mu kauda wuri wato mu baba baya game da abin wa na'khuduhu ala kurhin ma'anihin karba abin a bisa dole wa madadin da kyama ko wa aballahu azza wa jalla sha'nuhu illa an yuhaqqiqa lana alkhair fihi amma sai Allah madaukakin sarki yaki yadda muke so din sai ya tabbatar mana da alheri game da wannan abu lidalika dan haka fa maqamul abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqib al-umur abin da yake kyakkyawan matsayin da ya dace bawa ya dauka shine ya sallama wa Allah wanda shine ya san karshen al'amura warida bima yaktaruhu kuma bawa ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya zaba mishi an gane ku inna huwa allamul ghuyub domin Allah shine masanin gaibi gaba daya wa yarju fi zalika husnul aqiba kuma yayi fatan kyakkyawan karshe fala taqtarih ala rabbik dan haka kar ka rinka nuna wa ubangiji abin da ya dace maka shine iktira cewa Allah ni kaza yafi dacewa da ni fala taqtarih ala rabbika wala tas'al ma laysa laka bihi ilm kuma kakka rinka tambayar abin da baka da masaniya akai bal is'alhu sai dai ka roki Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata gare shi an yuhsina laka al-ikhtiyar Allah ya kyautata maka zabi wa an yardiya wa an ku yardiyaka bima yaktaru laka sannan Allah madaukakin sarki ya saka maka yardar shi a cikin abin da ya zaba maka wa kam min alkhair tahaqqaqa li halimati as-sa'diyya li halimati as-sa'diyya alheri nawa ne ya tabbata ga halimati as-sa'diyya radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda li sarfi al-atfal anha saboda kawar mata da jariran nan da Allah ya duk inda ta haraba ta samu ba duk inda ta haraba ta samu ba ba sai kaga tana bacin rai ba tana damuwa
ni yau ko dai na fito da bakar kafa ne ban da farar sa'a yau ni yau misali ba zan gani irin wannan da dan adam a al'adance ga galibi ashe waɗannan yaya da suka yi ta kaucewa bata samu ba ashe alheri ne masu dimbin yawa suka nufo halima wata tawajjahu ku haka ne wata tawjihiha nahwa hadha at-tifl al-yatim alheri nawa ne ta samu wajen fuskantowar da ta zuwa ga wannan yaro maraya alladhi fihi khairuha wanda alherin ta gaba ɗaya yana cikin wannan yaro wa khairu qaumiha da kuma daraja da alherin mutananta abadad dahari har ƙarshen duniya duk inda za a yi tarihin fiyayyen halitta sai an yi tarihin Halimatu Sa'adiyya dole duk inda za a yi tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai an yi tarihin kabilar Halimatu Sa'adiyya sune Banu Bakar ibn Sa'ad Sa'adawa sai an yi maganar su saboda wannan darajar tasu ne fa har yanzu muka ji mun karanto a baya ana ta kwazon a gano ina ne asalin mauki'in ma saboda asalin jama'a wuri ne Sa'adawan wato wuri ne mai fadi to amma gidaje ne irin gidajen kauye nan gida uku can gida hudu can gida biyar to an tabbata a nahiyar nan ce don ga nahiyar tana nan har yanzu to amma ana so dubbabbe a gane ina ne a yanzu me yasa ake wannan binciken me yasa ba a gano inda aka shayar da sarki Fahad ba me yasa ba a gano inda me yasa ba a dama ana bincike game da waɗannan abubuwan ba saboda abin ba shi da wata alaka ba shi da wani muhimmanci amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai alkhairi ne Allah ya kare tsira da aminci gare shi ba mu saurara anan idan akwai tambayoyi sai a gabatar da su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na malam na sallallahu alaihi wa sallam na'am wato shi annabi gare shi mu'jiza ce sallallahu alaihi wa sallam ita halima gare ta karama ce to ko haka na iya faruwa a yanzu babu shakka haka na iya faruwa ka kiyaye ba ma ga mutum ba malamai suka ce har ga dabbobi ba za ka ga wata dabba ka ji tausayin ta ka kamo ta ka zo kai magani kai mata kaza kai mata kaza sai ga albarkacin ta wasu alherai sun zo maka sai ga kullun gidanka kuna kwana da yunwa da kai da matarka da tsohon ciki ran da aka waye gari kun haihu ba ku ce a kawo ba fa ba ku ce muna da bukata ba kun ƙara yawa ne ma a ran nan amma sai ga kuma ran nan ne za ku kwana cikin wadata shi da yazo bako kafin magariba ya fi ku yawan suturu ko kuna ta yawo da tsohuwar riga ba wanda zai tausaya muku wata tsohuwar tana can tana hada sule biyu da sisi da kaza ba ta kawo mishi sababbin kaya amma kai da ka haife shi ba a jin tausayinka ko kun fahimci wannan yana faruwa gaskiya saboda Allah saboda wani alheri da ka jawo gidanka sai ka ga ainihin gidan yayi albarka yana faruwa na malam wa alaikum salam na'am 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 na'am
kamar
yanzu mu
akwai
idan muka gina makaranta wai to wallahi ba a ci gaba ne bari in gaya muku wani abu ku ji da kyau wannan magana kuma ku dauke ta yanzu gare ni don har an saka ni a board din wata makaranta irin haka a Makka a yanzu hatta a Makka jinsiyat mutanen kasashe bude makarantu suke yi su dauko syllabus din gwamnati ta zo ta musu register in ta musu register sai su karantar da ƴaƴan dukkan syllabus din na ainihin ƙasar Saudiya sannan sai su ɗibo syllabus ɗinsu da kuma ɗinkin suturu irin nasu ba irin na Saudiya ba sai Hausawa suka buɗe sai aka ɗauko wani aboki na aka sa shi director shi ne sai muka samu wani yaro Bahaushe ɗan nan Makka sai muka sa to ni ina daga cikin board ɗin makarantar zaka je ga ƴaƴan Hausawa irin kayan Hausawa suke sawa. India su suka fara yin haka, sannan mutanen Sudan suka biyo bayan su, mutanen Bangladesh to shine Hausawa su ne suka fara. Idan yanzu muka ce za mu bude makaranta a Najeriya, ƴaƴan mu su sa dogayen kaya, su sa komai da ya dace da addini da al'adar mu, ba ci baya bane. Ai dama asali ba su tarbace syllabus ne, kuma wallahi jama'a standardizing din syllabus ko ya fi komai sauki fiye ma da suturu. Domin matsalar da ta faru, yanzu malaman makarantar ga su nan burjik, abin da kake bukata ka je ka dauki waɗannan da suka gama digirorin nan, sai ka je ka kai su FCE, sai su PGD, ko wane ne wane ne PGD ko shi ne postgraduate diploma a ilimi a education, shi ke ya je ya karanta business admin, to zai iya karantar da mathematics, zai iya karantar da kaza, zai iya karantar da kaza. Makarantun gwamnatin an ɗauke su nawa ake ba su? Ana ba su 17,000, 15,000, wani lokacin 9,000, makamantan haka. Sai ku ku zo ku sanya wa makaranta farashin da za ku samu kuɗi, ku biya kuɗi. Ƙarshe sai naku makarantun sai su waye gari, ba wai ma su fi na gwamnati kyau ba, a'a, na gwamnati kan dama tuni galibi sun lalace a ƙasar nan. Amma galibi makarantun kuɗi su ne ake gani ko, to na kuma kuka tsara sai su fi. Saboda haka ƙarshe me zai faru? Gwamnatin za ta dawo ran da za ta yi gyara jama'a, mata za tana son ta kafa da gare ku ne. Na gaya muku wani lokaci da tsohon gwamna sabon mataimakin shugaban ƙasa ke nan na Madison Boye da ya ce ni, na je akan wannan makaranta ya ce yana son ya ga profile ɗin makarantar. Ni ko na ɗauko komai, in fa ranar har da laptop ɗin ta na tafi. Ina mishi ya ce to amma ina ka samu wannan syllabus haka, na ce na jihar Kaduna na ɗauka, amma sai ne modify na gyara shi to my own test, na sassaka shi na gyara shi. Ya ce to amma wannan malam Albani wanda ka fara za mu baka malamai mu ma gudunmawar mu kenan, sannan kuma wannan abu in ya tafi ya ce matukar muna cikin gwamnati to za mu juye mu kuma mu ɗauko wannan haka syllabus ɗin mu sa. Don ya ce wannan in aka yi shi ya ce ba musulmi ba, har Kirista sai ya da ya karɓi wannan duk da akwai karatun addini a ciki. Ashe kenan kar mu taɓa jin na ƙasa a lokacin da zamu ce zamu gina makaranta, zamu saka addininmu da al'adunmu da tunani irin namu. Yanzu watan da ya wuce Gwamna Ohakim na ainihin ƙasar Imo, na jihar Imo, ya mayar wa da dukkan makarantun missionary makarantunsu da aka karɓa 1970s. Yace saboda sun gano cewa waɗannan makarantu na missionaries suna karantarwa da tsari da ilmomi da tunanin da tun da aka karɓa sai aka gane asara ake yi. Me yasa bai faɗa ka? Saboda su dama duk ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya, addini ɗaya. To abin da nake so in ce, mu ma ai a nan muna da makarantu irin waɗannan a lokacin nan. A nan sabon garin Zaria Yarbawa sun kafa makaranta daidai da makaranta ta missionary, su kuma sai suka kafa ta ta musulunci ce, da tunani na musulunci da komai. Ta fi kowace makaranta a lokacin, aka ce za a ɗaukan ɗaliban lokacin har sai an yi kora. Ya kai wata shekara sai da aka taɓa rufe makarantar, saboda kowa ya zo da ɗan shi don yake so a ɗauka. Amma lokacin wannan 1970s lokacin na gwamnati ta ce to duk wata makaranta private, duk wata makaranta ta addini, duk wata makaranta gwamnati za ta karɓe ta. A lokacin kuskuren da suka yi shine, ni a cikin bincike na wanda na yi domin jama'a dole ne mu rinka yin abu muna tunani, akwai mu kwalif da na rubuta mana a cikin abubuwanmu na makaranta, saboda tunanin wata ran haka za ta iya faruwa ko ba mu duniya, a ce gwamnati ta zo ta ce za ta karɓe. Sai na samar da wasu shafuffuka na bayanai da shawarwari. Gwamnati ba karɓe makarantun talakawa take ta ce za ta siya, za ta saka su a ƙarƙashin su ba, a'a, za ta ce ne za ta sa ido wajen gudanarwa. Shine aka yi a Ingila, to shine yake faruwa a Saudiya. Yanzu a Makka in ka je zaka kafa makaranta private school, gwamnati ta ce ga sharuɗanta, in ka cika sai ta ce to shikenan, amma duk da haka za ta sa ido kuma za ta rinka aiko da malamai, domin ka kawo mata wani ci gaba ne. Duk da kuɗi za ka rinka karɓe, amma ka kawo mata ci gaba ne wajen karantar da al'ummarta. To ita kuma za ta rinka sa ido, danne dan kar ai wani abu wanda ba daidai ba ko wani abu wanda zai cutar da tarbiyar waɗannan ƴaƴa don ƴaƴanta abinda gwamnati take kenan amma ka gina makaranta gwamnati ta karbe ka gina asibiti gwamnati ta karbe karshe wata gwamnati in ta zo sai ta ce waɗannan abubuwan ba priorities dinta bane don sarki goma zamani goma wata gwamnati ta zo za ta bada muhimmanci ga ilimi ko ita ce za ta karbe makarantu irin wannan idan wata gwamnatin ta zo sai ta ce gaskiya ita ilimi ba shine priority ta ba shine babban muhimmancin ta ba to yanzu me zai faru kudin da ake dankarawa wajen waɗannan makarantun ba za a ci gaba da dankara su ba kenan to kaga makarantun kuma sun yawa dan haka sai su kasa abin da ya faru da gwamnatin kasar kenan sai kuma ta zo ta ce asibitoci in kuma ta duk waɗanda suke da private hospitals aka bai aka siya aka karbe sai su zama karkashin gwamnati ana tunkuda kudi wajen harkar lafiya in wata gwamnati ta zo sai ta ce ita kuma noma ne ba ta muhimmanci to ita kuma ta ce duk za ta bibbe na kita sai so abin ba zai yi ba shi yasa ko ga suka kawo wannan harka ta privatization duk da akwai yahudanci a cikin harkar amma kuma akwai iya kula da harkokin yanzu ka dubi Nigel gashi ta mutu amma ga MTN tana yi ga Etisalat na yi me yasa saboda da gwargwadon yadda mutane suka zuba jalin su da kudin su a cikin abu suke ba da muhimmanci game da shi dan haka ni abin da nake gani ko miskala zarratin ba zai jawo mana ci baya ba ƴaƴan mu ba za su tashi suna da ash'uru bin naqas suna jin su ba su kai ba ko kuma a tafi jami'a a haɗu wuri daya a rinka samun matsaloli game da ƴaƴan mu a'a hasali yanzu akwai makaranta Hassan Gwarzo a Kano da ire-iren su ƴaƴan wannan makaranta sun suka tafi jami'a galibi sai aga sun yi excelling sauran sun zarce sauran ɗaliban da suka taho tare amma makaranta ce ta boko amma a bisa tunani na addinin musulunci dan haka dole ne ma musulmi su tashi su wannan don su tsare wa kansu tarbiyya da makarantansu domin lokacin da aka kashe makarantun missionary a ƙasar nan sai su mission din sai suka shigo wata riga don dama asalin makarantun su ba an yi su don samun kuɗi ba ne an yi makarantun ne don a tsare imanin ƴaƴan kiristoci sannan kuma a jawo waɗanda ba kiristoci ba su shiga cikin kiristanci asalin makasudin makarantun kenan to kaga gwamnati ta karbe yanzu wannan makasudin ba shi ko sai suka ce su koma suna kafa makarantu kuma private kuma ba za su danganta su ga addini ba tunda gwamnati ta ce banda yin haka shi yasa ai yana daga cikin hikimar gaskiya wallahi alam da na hasasa shine makarantar mu ban yi mata wani abu wanda cewa makaranta ce ta islamiya ko makaranta ce ta addini a makaranta ce ta kimiyya da fasaha amma with islamic ethics da ɗabi'u na addini wannan ku an yarda komai mun ma ka iya sayan mota ka miƙa mata stika ta la ilaha illallah amma dai almuhim murin road safety ka sa lamba to amma ba ka sa lamba ba ka ka la ilaha illallah ka sa awun ba su kama ka ko kuwa eh wato saboda haka gaskiya saboda Allah kuskure ne gwamnati ta ce za ta karbe makarantu su kuma jama'a kuskure ne su yi tunanin cewa ba za su yi makarantu daidai da tunanin su ba to yanzu kiristoci gashi nan sun yi makarantu makarantu ne na kiristoci da asibitoci na kiristoci da clinics na kiristoci da makamantan haka amma kun san me yake faruwa tunanin din na kiristoci ne amma sunayen sai a sa comprehensive sai a sa destiny sai a sa wane ne amma duk na kiristoci ne da mallakar su da komai sannan duk inda musulmi suke rikici game da wata makaranta in suka daga ran siyar kiristoci sai su aiko a siya sai su batta da wannan sunan nata da aka san ta ba za su canza mata ba amma sai su kawo malamai kiristoci duk inda musulmi ya daga wani asibiti zai siyar ko farmers ko menene sai su turo sai a siya amma sai su bar shi da wannan sunan shikenan sai a ci gaba amma sai ka zo ka ga kuma ma'aikatan yanzu kiristoci ne su suke da kaso mafi tsoka ƴan kaɗan ne musulmi a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.